من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي haka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a yau muna 23 ga watan 1 watan al-muharram ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya dace da 18 ga watan 7 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatun manil tafin sunan Abi Dawud daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci miyati dake wannan unguwa ta Bolari dake nan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wataala kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya idan ba manta ba satin da ya gabata bamu gushe ba muna cikin kitabu tahara mun tsaya karshen babi na 99 yau zamu tashi a farkon babi na 100 daidai mun tsaya ne kuma karshen hadisi na 100 da 250 yau zamu tashi farkon hadisi na 251 insha Allah wanda kuma wannan shine darasin mu na 38 cikin wannan littafi mai albarka kafin haka akwai wanda ya rubuto tambaya a cewar wata mata ce yar yayarta bata da lafiya to kullum tana zuwa ta duba ta to sai yau mijinta yace idan taje bai yafe mata ba kuma bai amince bi ma'ana ta je ba amma kuma sai ta fita to yanzu menene hukuncin ta hukuncin ta mai sabon Allah Allah shine hukuncin ta aikata haramu ina fata an gane ta aikata kaba'ira daga cikin kaba'irul zunub na tabbatar inda mahaifinta ne yace kar ta je ba za ta je ba indai har tana mishi da'a haka ne ko ba haka ba to abinda mata ba sa ganewa shine a lokacin da aka miki aure duk lokacin da mace take karkashin iyayenta haƙƙin kula da ita ba ta umarni ko hani yana kan iyayenta daga lokacin da aka aurar da ita yanda ka san abun nan handing over da ake na masu mulki wane ya mika wane mulki to haka tsakanin uba da miji ake lokacin da aka aurar da ke komai na haƙin shi a lokacin ya koma kan mijin an fanci wannan abin da kyau duk lokacin da umarnin mijin ki ma ya ci karo da na mahaifinki na mijin zaki bi ku gane wannan abin da kyau ba wata yar yayarki ba gayyen sodi wa yar yayarki kai ka ji ma labarin dan Allah ko babarki ce bata da lafiya sai da umarnin shi zaki je kuma tabbas ba zai hana ki ba amma ba ma yayarki ba balle wai kuma yatta abadan Allah to saboda haka wannan abin da ta aikata haramun ne mutlaqul ittifaqi babu sabani ta aikata haramun idan mahaifinki yace ki je ki ga yadda yar yayarki misali mijin ki yace ba za ki je ba to a lokacin dokan mijin zaki bi dan zuwa ki duba tan ba wajibi bane ba abinda mijin ki zai hana ki ki kimishi da'a fa shine abin da yake wajibi ne akan ki duk abin da yake ba wajibi bane ba yana da right ya hana ki kun fanci wannan abin da kyau mijinki bai isa bai hana ki sallah ko ya hana ki azumi ko ya hana ki zakka in kina da kudi ko ya hana ki aikin haji duk wannan bai da wannan iko amma aikin haji ma in kin taba zuwa to yana da iko hana ki na biyu dan wannan shi ba wajibi bane ba kun gane wannan abin da kyau wannan babu sabani gun malame fa wata mata ta zo jan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattauna da ita dangane da mijinta ta nuna masa irin da'an da take wa mijin take ce ma'aluhu illa ma ajastu an wato ba ta gajiyawa wurin mishi da'a sai abin da yafi karfinta amma duk da haka annabi ya ce mata me yake cewa ki dai ci gaba da duba yadda kike bi mijinki bi ma'ana ki kara sa ido fa innahu jannatuki wa naruki da mun tabbaci mijin naki shine wutanki shine aljannanki abinda annabi ya gaya matar kenan sahabiya fa innahu ina fata an gane aga inna harafin taukidi ne, damiruhu ismu inna, an gane ko mabaniyu, jannatu ki shine khabar din shi, tabbas shine aljannanki wa naruki shine wutanki. Idan kin bi shi ki shiga aljanna, kin saba masa ki shiga wuta. A wani hadisi annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam dangane da mace, yace idan mace ta bi Allah ta tsaye da salloli guda biyar, ta azumi, ta kaza, ya faɗi waɗannan abubuwan manya, sai ce wa ta'at zawjaha, kuma ta bi mijinta, sai ce za ta shiga aljanna. To kaga ko an samu bin Allah subhanahu wataala, idan baki bi mijinki ba, to baki bi Allah ba kenan, dan Allah ne yace a bi shi, ba shi ne yace a bi shi ba. An fahimci wannan abin da kyau. Sadaka ya ma zaki cewa kullun sai kin je kin duba iyayenki, kai in ba tsafan gantali ba, wannan ai gantali ne, ai kullun sai kin fita kin duba iyayenki. Banuna banu abana ina wa banatina banuhunna abna'ur rijal alba'idi, in ji wani mai baiti wacce ma mata kusa da ke ko a rawan gado. Ina fata an gane, ko a rawan gado ma kina nesa da ita ne. Allah ta'ala ya sa mu dace. Saboda haka ta aikata haramu, ta ji tsoron Allah, ta tuba, ta saba wa Allah, kuma ta tubo mijinta, kuma ta daina fita unguwa kowane iri ne sai da izinin mijinta. Matukar ta fita ba da izinin shi ba, ta fita cikin fushin Allah, za ta dawo cikin fushin Allah. Babu lada wannan abin da take yi, babu lada. Haramun ta aikata, Allah ya kiyaye. Insha Allah za mu tashi a hadisi na 251 cikin babi na 100 daidai, insha Allah, wa billahi tawfiq wa alaihi tukulan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala: babun fil mar'ati hal tanqudu sha'raha 'inda al ghusli. Sai sa alaman tambaya ko yace babun, babin da ke magana akan cewar fil mar'ati dangane da mace, hal shin tanqudu sha'raha, zata kunce gashin kanta, zata warware shi, zata kunce kitsonta, inda lugusili yayin wankan janaba, ko ya ishe ta kawai ta zuba ruwa akai ba sai ta warware gashin ta ba? Shine abin da zamu ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Qala haddathana Zuhair ibn Harbin wa ibn Sarhi qala Imam Abu Dawud ya rawaito hadisin ta hanyar malaman shi guda biyu. Zuhair ibn Harbin, na sha faɗa muku wannan Zuhair ibn Harbin shine Abu Khaisama ta, za ka ga Imam Muslim yace maqala haddathana Abu Khaisama. To wannan Abu Khaisama yana cikin malaman Imam Muslim wanda ya ruwaya a gunsu mafi da kowa, in banda Abubakar ibn Abi Shayba. Idan ka duba sahihin Muslim, Abubakar ibn Abi Shayba Muslim ya fidda hadisi ta hanyar shi sama da hadisi 1500. Shi kuma wannan Zuhair ibn Harbin Abu Khaisama Muslim ya fidda hadisi sama da 1000 ta hanyar shi. Malaman nan guda biyu, Imam Muslim ya yi ruwaya a gunsu fiye da kowa a cikin Sahih Muslim. Allah kara masa yadda. Kala suka ce su biyu, haddathana Sufyan ibn Uyayna al-Makki an Ayyub ibn Musa an Sa'id ibn Abi Sa'id an Abdullah ibn Rafi'in مولى ام سلمه يارون جنان ام سلمه كو باو ام سلمه عن ام سلمه daga ام سلمه الله قرا mata yadda tace anna mar'atan min almuslimina tabbas wata mata daga cikin musulmai wa qala zuhair amma shi zuhair ibn harb bin arwayin shi annaha qalat a ita ام سلمه ne tace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah. Kun gane abin da kenan ta hanya biyu a guda da ya fidda hadisin, Zuhair ibn Harbin da Ibn Sarhi, duk malaman shi ne. To a ruwayin Ibn Sarhi, Ummu Salama sai ta ce anna mar'atan minal muslimina, cewa wata mata daga cikin musulmai, qalat ya rasulullahi, tace ya ma'aikin Allah. Amma a ruwayin Zuhair kuma shine wa qala Zuhair annaha, ita Ummu Salama ne da kanta, ba wata mata ba. Annaha qalat ya rasulullahi, yanzu kun gane abu masu littafi a hannu ko? Tace ya ma'aikin Allah. Wani lokaci sahabbai suna irin wannan abu, mutum shi zai tambaya abu, sai in zai bada labari sai ce wani mutum ya tambaya annabi. ba sai ya ce shi bane ba, tun ba neman suna yake ba. Kaga sabanin yanzu ko sai ya ce ni ne ma. Yawwa, to haka ma mata su ce ja'at imra'atun qalat, amma ita ta tambaya ta ce wata mata ko ba ta yi kariya ba, wata mata ce ko? To sai ta ce inni imra'atun, tabbas ni mace ce, ashuddu dhufra ra'si, ina daure ainihin gashin kaina, tana da gashi mai yawa, sai ta ainihin daure shi, shine ashuddu, daga shaddin shuddu ne, shine tamke abu, an gane ko? Shine al-busiri cikin al-burda yake cewa wa shadda min saghabin ahsha'ahu wa tawa tahta al-hijarati kashan matarfal adami wa rawadalhu al-jibalu shimmu min dhahabin an nafsihi fa araha ayyama shamami. To shadda shine tamke abu, a daure shi, wato ina daure gashin kaina. Afa an quduhu lil janabati, shin zan kunce shi in zan yi wankan janaba, zan kunce wannan kitson? Kala, sai annabi ya ce alayhi salatu wa salam, innama adatu hasrin yakfiki, ya ishe ki, ya wadatar miki, an tahfini alayhi salasan, ki zuba ruwa akan ki sau uku cikin tafi, shine tahfini, a cika tafi guda biyu, a hannaye guda biyu a hada, a cika su da ruwa a zuba, salasan har sau uku. In kin yi haka ya wadatar, ba sai kin kunce gashin kanki ba. Wa qala zuhairun, amma a ruwayan zuhairu kuma sai ce an tuhusi alaihi salata hasayatin min ma'in, duk ma'ana ɗaya ne, shine ki zuba ruwa a kan shi, kamfata, ki kamfati ruwa kamfata guda uku ki zuba a kanki, thumma tufidi ala sa'idi jasadiki, sannan ki zuba ruwa a sauran jikinki, fa idha anta tatahurti, idan kika samu tsarki, bi ma'ana idan al'adan ki ya tsaya, haka wasu suka fassara shi, fa idha anti qad tahurti. To kaga a ruwayan ta ce afa an qudhu lil janabati, kaman tambayin wankan janaba te ko? To sai aka ce fa idha anti qad tahurti, in ma ka ce ko ya hada mata ne da janaba da al'ada guda daya, yace idan kin yi hakan tabbas kin tsarkaka. Ina fata an gane. Ko kuma haka zaki yi idan bi ma'ana jininki ya tsaya, dan kalma at-tuhur an masa fassara guda uku, yana daukan alwala, yana daukan wanka, yana kuma daukan tsayawan jinin al'ada ko jinin biki, duk ana kiran shi da ainihin at-tuhur. Kisa ce fa iza tatahharna, malamin suka ce idan al'ada ya tsaya, haka su suka fassara shi, ba wanka ake nufi ba. قال حدثنا احمد بن السرحي احمد بن عمرو بن السرحي قال حدثنا ابن نافع كغانا ان كاو cikakken sunan shi ko shi wannan ibn sarhi na mu karanta yanzu cikakken sunan shi احمد بن عمرو ابن السرحي قال حدثنا ابن نافع يعني الصائغ ابن نافع الصائغ عن اسامه عن المقبوري daga usama daga maqburi. Shi wannan maqburi din shi da muka karanta shi yanzu a hadisin baya, idan kuka koma inda aka ce qala haddathana sufyan bin uyayna an ayyub bin musa an sa'id ibn abi sa'idin, to shine al-maqburi a can gurin, kun fahimta abin da kyau? Sunan shi abu sa'ad sa'id bin abi sa'id al-maqburi, shine cikakken sunan shi, can ya kawo cikakken sunan, nan ya kawo inkiyin shi al-maqburi. To wannan al-maqburi din me yasa ake kiran shi da wannan sunan? Domin an ce al-maqburi asalin shi daga al-maqbara ne, al-maqbaratu shine bahaushe ce makabarta, al-maqbaratu makabarta, to sai suka ce al-maqburi mutumin makabarta, shi inkiyin sa kenan, malan na makabarta. Wani yace wannan bai samu inkiya ba. To sai wasu malamai suka ce idan al-maqburi nasaba ne zuwa makabarta, ai kamata ce al-maqbari yu, tunda al-maqbaratu ne, bawo din fatahan bai kamata ya canja ba. Sai aka ce al-maqbaratu, bawo din nan suka ce yana da ainihin lugga guda uku, ya ladaka ce al-maqburatu ko al-maqbaratu ko al-maqdiratu duk a larabci ya halatta. To a wajen nasaba sun fi amfani da mai damma kaman ya fi dadi, al-maqburi ya fi al-maqbari dan sai kama da kaman kasa shakabari yanzu suka dauki mai damma din mai rufuwa al-maqburi. To wasu malami suka ce a daga cikin dalilan sa masa wannan sunan gidan shi na kusa da makabarta ne shi ya zabe gida kusa da makabarta, kullun yana ganin kaburbura yana kara masa tsoron Allah kenan ko yawa. Shi yasa wani ya zo wajen wani daga cikin salaf ya ce dal ina so na sai gida a unguwan da babu magulmata babu ɗan sa ido ba mahassada ba munafukai ba ɗan gutsiri tsoma. Yace to yace nan kake neman gida eh. Yace to zo mu tafi sai kawo shi makabarta yace ka ganin wurin ba munafukai ba ɗan sa ido ba mahassada ba magulmata kowa ta kan shi yake dai kiyama su ta tsaya. To yace in dai ba nan ba to duk duniya babu wannan unguwar. An gane ko san ko an gozo malam suma to shine shi ya tare ya sai gida kusa da makabarta shi kullun anan yake. Da ya fito ga kaburbura dan annabi ya ce menene alaihi salatu wassalam kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Yace dana kasance ina hana ku ziyartar makabarta amma yanzu na baku izini ku dinga ziyartar makabarta. Yace fa innaha tudhakkirukumul akhirah, ziyara makabarta na cina muku lahira wato zahidu fi dunya, kuma yana sa ka guji duniya da irin kawan da ke ciki da ke halakar da mutane. To al-maqburi inkiyansa ne saboda yana kusa da makabarta. An ummi salama, ta daga ummu salama, ummu salama ita ce Hindu bintu abi umayya al-makhzumiyya al-qurashiyya, kuma shine cikakken sunanta Hindu, an fi santa da ummu salama cikin hadisi. Sunanta Hindu bintu abi umayya al-makhzumiyya al-qurashiyya, tana cikin matan da suka hijira zuwa Habasha tun a hijira na farko. Ita da mijinta suna cikin asabiquna al-awwaluna, farko-farkon musulunta. Ta hijira daga Makka da mijinta zuwa Habasha, yana daga cikin falalanta. Mijinta bayan sun koma Madina an yi hijira, a lokacin da aka hijira zuwa Madina mijinta ya batta a Makka saboda danginta sun ce ba za ta hijira zuwa Madina ba. Daga baya suka bata izini ta bi mijinta ta ainihin kama hanya zuwa Madina. Lokacin da aka je Madina mijinta ya je yakin Badar, ya je yakin Uhud, shi Abu Salama ta kenan. To a yakin Uhud aka ji masa ciwo, ya dawo yana jinya, wannan ciwon ya sanadiyan ainihin barinsa duniya. To kafin ya rasu sun tattauna da ita matar, take ce masa in dai ka mutu ba zan yi auren wani namiji ba, ni na haƙura mu haɗu a aljanna. Shi kuma ya ce mata a'a, ni da na miki alƙawari idan kin mutu ni ba zan ƙara aure ba, amma in na mutu na baki izini ki aure. To abinda zai faru shine akwai hikiman da Allah shirya. Ita son da take mishi tana ga duk duniya ba namiji kamar shi, ta gwammace ta haƙura har ta koma ga Allah. To Allah kaddara kuma za ta yi tsawon rai da mijinta ya rasu, sai ta tuna addu'an da annabi ya karantar alaihi salatu wassalam, cewa idan wani musiba ya samu mutum yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, allahumma ajirni fi musibati wa khulifni khairan minha. To in dai kana ta wannan addu'an dan wata musiba ta same ka, matarka ce ta rasu, a danka ne ya rasu, mijinki ne ya rasu, motanka aka sace, gidanka ne ya gobara ko shagonka, duk dai wani bala'i da ya faru, dan mashin ɗinka da kake maleji aka sace, an gane ko a azzalume ne suka kwace ka wuce karfe 7 kai ina fata an gane kai ta wannan addu'an allahumma ajirni fi musibati wa khulifni khairan minha. To sai ta ce to amma wannan addu'an an ce ne Allah zai canja maka da wanda yafi wannan alkhairi. Ta ce a duniya wa yafi Abu Salama, kun fahimci wannan abin da kyau? Sai ta ce amma kuma annabi baya ƙarya. Kawai sai ta fara karantawa, tana gama ta kaba sai annabi ya aiko yana son ta, kaga karfin imani kenan. Ita a lokacin da take wannan magana a lissafin ta annabi baya ciki, kisa tace a duk duniya ba miji kamar nata, dan ba ta tunanin cewa annabi ma zai neme ta da aure. To kaji wani abu irin na mata da annabi ya aiko fa ita ce wai tana da sharuɗa. Mace kenan ko kai waye? Sai kai hakuri. Ta ce mishi na farko ita fa tana da shekaru, ba yarinya bace, ba ta son raini a hankali. An gane ko? Ba ruwan mata. Haka za ka fassara shi, to me ya kawo ina da shekaru? Ina gidan annabi ko waɗanda ta girme su kenan ko? Ba da annabin take ba, kan naje gidanka akwai mata da yawa ba na ɗaukar raini. Na biyu wacce na da ‘ya’ya, tana so ta yi zaman ‘ya’yanta. Na uku kuma ina da zafin kishi, kai kuma kana da mata da yawa, ni ba na son kishiya. To ya za a yi? Aka koma a gaya annabi, in kai ne sai kai fushi shugaban duniya da lahira gaba ɗaya, ce ke waye a rabu da ita? Annabi ya ce ta koma a ce mata na farko idan shekaru ne da na fita. Ta ga wannan an ba da amsa ko? Yawwa, ya ce na biyu kuma idan ‘ya’ya ne, ‘ya’yan wasu ma ‘ya’yana ne balle ‘ya’yan matana. Ina fata an gane. ‘Ya’yan wasu ma annabi na ɗaukan nauyinsu. Shi yasa wani yake cewa wa abyadu yustasqal gamamu biwujuhihi thumalul yatama ismatun lil aramini. Shi annabi wato mai ba wa zawarawa kariya ne da kuma ainihin marayu yana taimaka musu. Abu na uku zafin kishi, kuma zan miki addu'a Allah ya rage shi. Annabi bai ce Allah ya cire shi ba, dan ba zai ciru ba. Idan ka ce kana son matan da ba ta kishi, matan da ba ta son ka kenan. Duk matan da ba ta da zafin kishi a kanka, to kawai ba ta son ka ne. Amma ka bara guda hudu. Fakabbir alaihi arba'an lima mati, in ji mai baiti. To ya ce zan yi addu'a Allah ya rage zafin kishin nata. Shikenan aka yi aure. To sai yadda ta zanto a gidan annabi tana cikin manyan malaman sahabbai. Da an ce Aisha ce Ummu Salama. An Aisha Ummu Salama. Kamar takara ma suke yi. To kuma wani abun al'ajabi shi ne, a matan annabi kaf ita ta yi karshe wajen rasuwa. Wasu malamai sun ce ta shekara sama da 60 bayan hijira. Duk matan annabi sun kare saura ita. Radiyallahu anha, Allah kara mata yadda. To ta rawaito hadisi da dama wanda ya shafi annabi da ibadan shi sallallahu alaihi wasallam. To al Ummu Salama ta ce anna mar'atan ja'at ila Ummu Salama, shi Sa'id al-Maqburi ya rawaito yake cewa wata mata ta zo wurin Ummu Salama bi hazal hadisi, da irin hadisin da mun karanta a baya. Qalat, Ummu Salama ta ce fa sa'altu laha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sai na tambaya mata annabi bi ma'anahu, da ma'anan dai hadisin da muka karanta a baya. Qala fihi, a cikin hadisin aka ce an samu ƙari, waqmizi qurunaki, ki ainihin wato girgiza kisanki. Ya za a ce wa cakuɗawa ko me za a ce idan aka zuba ruwa ai haka da hannu cicciɗawa ko? Amma kalmar al-gamzu ba addalku ba ne ba, shi ne girgiza abu. At-tahriku bi shidda shi ne ma'anan al-gamzu. Kar ka fassara shi a wani guda cicciɗawa, don ba amfani da shi a wurin haka. Haka shi ne cicciɗawa. To shi wani addalku ne da Larabci, amma al-gamzu shi ne girgiza abu. To duk inda za ka fahimce shi da Hausanka, idan cicciɗawa ne ya yi amma a wurin gashi kadai, ba zai ɗau cicciɗawa a wurin fata ba. Shi ne kalma al-gamzu. Shi yasa hadisin na Aisha Allah ƙara mata da take cewa annabi yana sallan dare alaihi salatu wassalam, ina kwance a gaban shi, idan zai sujjada gamazani, ina fata an gane, a shi ne kamar ya jijjiga ni, sai na matsar da ƙafofina ya yi sujjada, ya ɗago, in ya miƙe sai in ƙara miƙe in ci gaba da bacci. Kaga annabin rahama kenan, bai ce baki tashi ki sallah wajibi ne, a ki baccin ki mumaita sallan mu. Wato in ka fahimci yadda annabi ya rayu za ka sha mamaki, kowa za ka zauna lafiya da shi, da maƙiyinka da masoyinka. Akwai wanda ba shi yana nan haka kawai haushin kai yake ji, ba abin da ka mishi kuma, kai ba ka ma san yana yi ba. An fahimci wannan abin da kyau? To ire-iren waɗannan da su da jujjuɗe ne, kar ka taɓa damun kanka game da su. Yanda ka san baka damu da bolar unguwanku ba, haka su ma irin waɗannan kar ka damu da su sallallahu alaihi wasallam. To shine ce waqmizi qurunaki, ki caccaku da ko kitsonki, inda kulli hafnatin, a duk lokacin da kika kamfaci ruwa kika zuba a kanki, sai ki ainihin girgiza gashin naki. tunda gashi ne mai yawa wanda yake zubowa, kaga bi mana a girgiza shi kenan. Qala haddathana Usman bin Abi Shayba, qala haddathana Yahya bin Abi Bukair, qala haddathana Ibrahim bin Nafi'in عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت دغ صفية ير شيبة دغ عائشة الله كرمت يدا ita wannan safiya din karka ji an ce an safiya an aisha ka dauka tabi'a ce ita ma sahabiya ce lahu ru'ya bisa ga zance mafi karfin dalili kuma duk malaman kutubu sita sun yi riwaya ta wurinta ita wannan safiya din daga Aisha Allah kara mata da qalat kanat ihdana dayan muta kasance idza asabatha janabatun idan janaba ya same ta akhadhat thalatha hafanatin zata anihin rikiruwa kaman kamfaci guda uku haka za ta ani bi kaffaiha jami'an sai ita take nunawa ita wannan matar safiya tace haka za ta ani haka Aisha take nufi bi kaffai ha jami'an da tafukan hannunta guda biyu ta nuna musu a aikace kenan sai ta ce subbu ala ra'siha sai ta zuba ruwa akan gashin kanta wa akhadhat bi yadin wahidatin za ta riki ruwa da hannu guda daya fa sabbadha ala hadha shiqqi sai ta zuba a wannan gefen na dama wal ukhra ala shiqqil akhar dai hannu kuma a ainihin gefen hagu. To anan mai ake nufi da wannan? Malamai suka ce abinda take nufi da wannan magana akwai lokacin da take amfani kawai da hannaye guda daddaya sai ta ebo ruwa da wannan hannun sai ta zuba anan gashinta watakila ta raba gashin ne biyu kasan suna irin wannan. To idan ta iba da wannan hannu sai ta wanke wannan gefen ta amfani da wannan ta ainihin wanke wannan gefen. Qala haddathana Nasr bin Ali bin Nasr bin Ali yu shi wannan sunan shi sunan kakan shi ne sannan shi ma baban shi kuma aka sa masa sunan kakan shi shi yasa Nasr bin Ali bin Nasr bin Ali shine cikakken sunan shi shi takwaran kakansa ne haka nan shi ma baban sa takwaran kakan shi ne. Qala haddathana Abdullah bin Dawud ana Amr bin Suwaidin daga Amr ibn Suwaid wannan Amr bin Suwaid din sika ne a wurin malaman hadisi sikatun ko Abu Dawud kadai fi da hadisin shi a kutubu sita gaba dai kab ba za ka ga hadisin Amr ibn Suwaidin ba sai cikin sunan na Imam Abu Dawud. An Aisha binti Talha daga Aishatu yar Talha wani Talha kenan shine Talha bin Ubaydillah ita wannan Aisha din ta ruwaito daga Aisha ita Aisha yar Talha wannan Aisha yar Abu Bakar an gane ko iyayen su duka biyu yan aljanna ne kuma Abubakar dan aljanna ne haka Talatu dan aljanna ne nassin hadisi annabi ya lissafa su goma Abubakar fil janna Umar fil janna sai da ya lissafa rubutun goma dukkan su yan aljanna. To waɗannan guda goma a cikin su akwai Talhatu bin Ubaydillah to shine baban wannan Aisha shine Aishata bintu Talha su goman nan kab al-Busiri ya kawo su a cikin baiti a cikin al-Burda su goman gaba daya ya fara da yalla boy Abubakar As-Siddiqu yace thumma rida an Abi Bakr khalifatihi man qama min ba'dihi lid-din yantasiru wa an Abi Hafs al-Faruq sahibihi yace man qawluhu al-fasl fi ahkamihi Umar yace wa jull Uthmana thin nuraini man kamalat lahu almahasin fi ad-darain wa adh-dhafar hace kaza aliyun na hudu kenan ma'a banayhi wa ummihima ahlu al-aba'i kama qad ja'a al-khabar sai ce wa talhatun aice sa'adun na biyar sa'adun sa'id ibn awf min talhatun wa abu ubaydatun wa zubairun sa'adatun gharab kaga sa'adun sa'id ibn awf abdurrahman bin awf kenan sai hada su kai zaka dauka sunan mutun daya ne sa'adun sa'id ibn awfin talhatun shine wannan wa abu ubaydatun wa zubairun sa'adatun gharib yace wa hamzatun wa kadha al-abbas sayyiduna wa najluhu al-habaru man zala bihi al-ghiyar wal aalu was sahabu wal atba'u qatibatan ma janna laylud da yaji au bada saharu. A takaice dai wannan talatu bin ubaidillah yana cikin asharatul mubashirin bil janna. Allah kara musu yadda. Duk da gidan ahlus sunna sahabbai gabaɗaya Allah ya yarda da su, amma akwai hawa-hawa ne, ina fata ko da annabawa. Allah ce tilkar rusul faddala ba'dahum ala ba'd, annabawa ma waɗansu sun fi wasu daraja. Kai ka sa annabi ya fi sauran annabawa daraja, haka da ko ba haka ba? Haka annabi Ibrahim, haka Musa, haka Isa, haka annabi Nuh. To yanda annabawa suke daraja, haka su ma sahabbai Abubakar da Umar da Usman da Ali sun fi kowane sahabi su hudun nan. Masu bin su kuma su ne waɗannan guda shida, dalatu yana cikinsu, in ka haɗa su goma. To haka malami sun kasa sahabbai kashi-kashi wurin kashe-kashe ne masu yawa. Ibn Hajar ya kawo su a cikin al-Isaba. Allah ya ƙara musu yarda. Kala ta ce kunna naqtasilu, mun kasance muna wanka. Wa alaina ad-dimadu, sannan a kanmu akwai ad-dimadu. Kalman ad-dimadu shi ne duk wani abu da za a yafa a kai wanda ba rauni ba. Abu na farko kenan. Sannan kalmar abdimad tana ɗaukan duk wani kyallen da za a rufe ciwo da shi a larabci. Abdimad tana ɗaukan wannan. To malaman hadisi suka ce a wannan hadisin duka ba waɗancan ma'ana guda biyu ake nufi ba. Abinda take nufi wa alaina abdimadu, a kanmu akwai abdimad, wannan mufrad ne, za ka ji shi kamar jami'i. Abdimadu mufrad ne, jami'in shi admidatun ko kuma dama'id shi ne jami'in shi. Suka ce abinda ake nufi da shi, akwai abinda mata suke haɗawa na larabawa da alƙitmi da wane ne da turare suke kwaɓa shi suna shafawa a kansu. An gane ko? To ta ce idan muka zo wankan janaba, muna wanka da wannan abun a kanmu ba tare da mun wanke shi ya fita ba. In dai ruwa ya cika kan ya zuba shi kenan. Shi ne abinda take nufi. Shi ne wa alaina ad-dimat wa nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuma muna tare da manzon Allah a lokacin da muke wannan abun fa muna tare da annabi. Annabi ya sani alaihi salatu wassalam, muhillatun wa muhrimatun, muna halin ihlal ko muna halin ihram. Muhillatun waɗanda ba sa cikin aikin hajji ko umra, muhrimatun muna halin ihrami na aikin hajji ko umra, duk muna irin wannan abun. Suka ce muhillat zai iya zama muhillatin, ya zama mansubun alal hal, muhillatin wa muhrimatin, ko kace muhillatun wa muhrimatun ya zama khabar na nahnu, nahnu muhillatun wa nahnu muhrimatun. Sannan kalma abdimad, kuma akwai sahabi mai wannan suna, Dimad bin Sa'labata al-Azdi, kaga suna ne kuma na mutum. Shi wannan Dimad daga cikin sahabbai, duk lokacin da daga wannan kalman a hadisi sai ina cina shi, yana da wani abu na abun mamaki. Shi yana magungunan gargajiya ne, Islamic medicine, an gane ku? Shi maganin gargajiya ke tun lokacin jahiliya. Sai ya zo shi Makka, mutumin Yemen ne, al-Azdi ne, daga Azdi banu Shanu'a, Azdi Shanu'a. Da ya zo Makka sai ji Qurayshawa suna cewa ai Muhammad din nan wannan saurayi mai hankalin, ai ya haukace yanzu, Allah bai da lafiya, ya zama manzo kenan. Duk yanda suke girmama shi, suke kaunan shi, suke amintar da shi, da ya zama annabi suka ce hauka ne, an masa sihiri. To sai shi Dimad bin Sa'labah ya ce amma inda zan haɗu da shi ko da na warkar da shi, da na bashi magani. Wannan matashi mai hankalin ya haukace, da zan taimaka mishi. Kawai sai Allah haɗa shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suna haɗuwa ya ce ai ciwon da ke damun kannan muna ba da maganin shi. Ai ya ce in Allah ya taimaka sai ka samu lafiya. Annabi ya ce masa ko ya ce kware da gaske, sai suka zauna. Sai annabi ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sai ce dan maimaita inji, wallahi yace dan maimaita abin nan naji. Annabi kuma bai gaji bai sai maimaita, har zuwa ƙarshe ya ji yace annabi ya ƙara maimaita mishi annabi maimaita masa hasa uku yace tunda nake a duniya ban taba jin kalmomi masu dadi kamar wannan ba yace na ji maganganun manya-manyan mawaka daban-daban a kasashe daban-daban da bokaye da matsafa da duk wani mai iya surutu ban taba jin yanda aka tsara kalmomi irin wannan ba yace duk wanda aka yabe shi da wannan kalma an kai makura wajen yabo annabi yace to wannan addinin da nake shine musulunci yace annabi kawo hannunka na mamu bai azan musulunta ya zo warkar da annabi an warkar da shi ko ba haka ba alaihi salatu wassalam to wani abun mamaki da ya faru a wannan lokaci annabi sai yace da shi wa ala qaumika zaka mi mubai'a kai zaka musulunta mubai'an kuma hadda mutananka da kabilanku a Yaman yace kware hadda su a madadin su na musuluntar da su ai na ake wannan abu ce duk kawayen su gaba ɗaya kaf da kabilun su yace kawo hannu ganawa gana mutanen garin mu gaba ɗaya ya karbi musulunci ya koma garin su yace to fa na je makka na hadu da wani ni da na musulunta kuma duk na musuluntar da ku na wakilce ku kuma gaba ɗaya suka yadda kai ka san yana da muhimmanci ana girmama shi to sai wata rana annabi sai ya tura mayaka alaihi salatu wassalam wajen sariya sun kai wajen mutum 400 kaga wannan bataliya ne da suka zo su iska biyu ta garin su shi dimad to shi komandan wannan yakin da aka fita a garin sai ya ce akwai wanda ya dauki wani abu na wannan garin tunda duk garin da suka bi sun gama da shi ne sai wani ya ce eh na dauki mitahara shine buta wanda ake zubarwa kawai ai alola ko ai wani abu da shi yace wannan butan da aka dauka a mai da shi dan nan gari ne na kabilun Sidmad bin Salaba bai kamata ta taba komai a garin nan ba saboda amincin dan uwansa an amuntar da su an fancin abin da ke to kaga amana irin na sahabbai da kuma kyawun hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala haddathana Muhammad bin Auf qala قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف قال وحدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه قال حدثني ضمدم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة إمام أبو داود أفيد أن حديث تهني مالنش محمد بن عوف يتي قرأت ناكرنت في أصل إسماعيل بن عياش wannan ba zai fassaru ba sai ka kaddara masa wani abu a cikin asalin littafin Isma'il ibn Ayyash sai zama fi asli kitabi ina fata an gane Isma'il ibn Ayyash malama hadisi suna da hanyar ruwaya da yawa imma malami ya karanta ma hadisi ko kuma littafin da ya rubuta hadisan ya baka ka duba ka karanta ka haddace ijaza kenan ina fata an gane to shi ya karbo hadisin ta hanyar Isma'il ibn Ayyashin amma bai ce haddasana ba sai ya ce qara'atu na karanta fi asli kitabi Isma'il ibn Ayyash asalin littafi Isma'il dan Ayyash shi wannan Isma'il ibn Ayyash yana da littafi a cike tara hadisan da yake ruwaitowa to sai ba shi wannan Muhammad ibn Auf ya leka ya karanta da kanshi to da wannan ire-iren waɗannan kalmomin malami suke cewa duk lokacin da kake fassara wani abu da larabci an yadda duk abin da hankali zai hararo shi a shafe shi a larabci wannan akwai shi a Qur'ani a wurare da yawa akwai shi a hadisai ta amma wani zalunci irin na waɗansu masu fassara littafan baiti to idan wani mai baiti ya amfani da irin wannan salon sai a soke shi bari in baku wani misali da Al-Busairi da yace aqasamtu bil qamaril mushaqqi inna lahu min qalbihi nisbatan mabarurat alqasami yace aqasamtu bil qamari ina rantsuwa da wata zaka ce wannan shirka ne Al-Busairi bai kyauta ba haka kawai sai ka zauna ka soke shi alhali baka tambayi me yake nufi ba abinda yake nufi aqasamtu bi rabbil qamari a larabci ya halatta a shafe wannan kun fahimci wannan abinda kyau sai sa duk masu sharhin al-Burda sai ce da kai aqasamtu bi rabbil qamari shi yake nufi baitin ba zai zauna ba in ya sa rabbu a ciki to akwai shi a Qur'ani akwai shi a hadisai akwai shi a waƙe kuma na Larabawa to sai ce na karanta a cikin littafi Isma'il bin Ayyash qala ibn Aufin shi Muhammad bin Auf sai ya ce wa haddathana Muhammad bin Isma'ila Muhammad dan Isma'il ya kuma mana hadisi an abihi daga baban shi hanyoyi guda biyu kenan hanya ta farko ya karanta a littafi hanya ta biyu dan wannan mutumin kuma ya musa haddathana yace haddathani damdam bin zur'a damdam dan zur'a ya ba mu labari daga shuraih bin ubaidin qala yace abtani jubair bin nufair jubair dan nufair ya ba mu labari shi wannan damdam bin zur'a da mu karanta ibnu majah da abu daud kade suka fitar da hadisin shi shi kansa ibnu majah kade a cikin kitabut tafsir saduqun ne ya kutai haka suka masa hukunci yace anil ghusl min al janaba yamin fatawa dangane da wankan janaba yace anna thauban thauban maula rasulullahi kenan wannan na cikin bayi a wurin annabi masu masa hidima sallallahu alaihi wasallama annahum cewa su sahabbai istaftawun nabiyya sun yi annabi fatawa an zalika dangane da wannan ku ji wani abu shi wannan jubair ibn nufair malaman kutubu sita da sun fitar hadisin shi yake cewa an ya tambayi sauban shi aka tambaya shi ma sai ya ce ya tambayi sauban sauban kuma yace sahabbai sun tambayi annabi kaga addini kenan wato me annabi yace shine addini ba me aka gani a mafarki an gane ko tatsuniya da hayaniya shehi yace wani yace ya zama rigirgi kenan a qala rasulullahi shine addini qala allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace fa qala amma ar-rajulu amma shi namiji dangane da wankan janaba falyanshur ra'sahu ya ainihin wato kaman watsar da gashin kanshi bi ma'ana idan namiji na da yawan gashi kaman inda masu yawan gashi kenan muna maganar larabawa da makamantansu duk larabawa yanzu su ma sun daina barin wannan gashin da har zai zuba a baya sai dai gan shafi amma ba na gaske ba wani lokaci sukan daure shi to idan kai namiji ne kaga mace an ce ka ta kunce kisan ta ko amma idan namiji ne ya daure gashin shi dan yayi yawa idan zai wankan jana ba wajibi ne kunce shi sabanin mace kun fanci wannan abin da kyau shine shi amma rajulu amma shi namiji falyanshur ra'sahu falyaghsilhu ya wanke shi hatta ya balaga usulash sha'ri har sai ruwa ya kai asalin inda gashin sai yake wa ammal mar'atu amma mace fala alaiha babu komai akan ta ba sai ta kunce kisan ta ba Allah tanqudahu ba sai ta warware shi ba litaghrifa ala ra'siha thalatha gharafatin kaw za ta kamfaci ruwa ne kamfata uku bi kaffaiha da tafukanta guda biyu ta zuba akan ta shikenan ya wadatar ba sai ta kunce gashin kanta ba dangane da matsalan mata dangane da ainihin gashi a wurin wanka malamai suna da mazhabobi har guda hudu mazhaba ta farko malaman da suka ce ba za ta kunce gashin kanta ba a wajen wankan janaba ko a wajen wankan al'ada ko wajen wankan biki wannan ita ce mazhaban jumhur mazhaba ta biyu malaman da suka ce daga cikin sako Ibrahim an-Nakhai suka ce za ta kunce gashin kanta a wankan janaba ne ko wankan haila ko wankan biki mazhaba ta uku waɗanda suka ce za ta kunce gashin kanta a wajen wankan janaba ko wankan biki banda wankan janaba wannan shine mazhaban Hassan al-Basri da Tawus da Ahmad ibn Hanbal sai mazhaba ta hudu waɗanda suka ce ba za ta kunce gashin kanta ba kwata-kwata a wajen wankan janaba ne ko wajen wankan al'ada ne ko wajen wankan biki wannan shine mazhaba mafi karfin dalili ta hanyar riwaya da kuma diraya an fahimci wannan abin da kyau kisa duk wanda yace maka wasiyar mace ta kunje gashin kanta mazhaba ne wanda yake an rinjaye shi da dalilai masu karfi insha Allah babun fil jinubi yaghsilu ra'sahu bi khitmiyin ayujzihu zalik sai yasa alamar tambaya yace babin da yake magana akan cewa fil jinubi dangane da mai janaba yaghsilu ra'sahu bi khitmi yin da ainihin yake wanke kanshi da khitmi al khitmi yu wani abu ne da laraba suke amfani da shi kamar yadda ake amfani da magarya a wurin wankan gawa ko kuma wankan wanke wani abu to haka shi na khitmi suna amfani da shi wurin wanka ko wurin wanki sai ce to ajizuhu zalik hakan ya isan masa mutun yayi wankan janaba da khitmi kaman kace da sabulu ina fata an gane malaman da suka kafa hujja da cewa ya halatta ai wankan janaba da sabulu to ga inda hujjan su yake anan zamu ji hujjan nasu zai zauna ko ba zai zauna ba ci da Abu Dawud kun ga ya sa alamun tambaya masu littafi a hannu yace ayyuzuhu zalik sai aka sa kwashan mark masa ana hu ko babu ba amma tun da an kawo a ka san tambaya ake قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك القاضي كنا عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواء بن عامر عن عائشة دغا ان شاء الله قرمت يدا عن النبي صلى الله عليه وسلم دغا النبي صلى الله عليه وسلم انه كان النبي يا كسنتي عليه الصلاه والسلام يغسل راسه yana wanke kanshi bil khitmi da khitmi wa huwa junubun al hali yana da janaba yajtazi'u bi zalik yana wadatuwa da hakan wala yasubbu alayhi al ma baya zubo ne sabon ruwa daga baya kuma ya wanke wannan wanke shi ne da khitmi din yayi ba sai sake zuba wani sabon ruwa ba ina tunawa shekarun da dama da suka wuce muna tattauna wannan matsalan sai wani ya ce ai wankan janaba ya halatta saboda annabi yayi wankan janaba da al-khitmi sai wani ya ce ka zo dai ka kidi mamu domin shi wannan hadisin kun dai ji yanda yake ko to sai mu koma mai malaman hadisi suka ce akan hadisin dan na farko kafin ka kafa hujja da hadisi na farko sai an duba ya inganta ko ba inganta ba idan ba inganta ba shikenan ka hutar da mutane sai akai maganar ka gidan tarihi amma ba a aiki da ita abu na biyu hadisin ya inganta sai aga shin hujjan da ka kafa hadisin wannan yake nufi ban gane ko kun gane ba ko aya ko hadisi ka kawo ka kafa hujja sai an duba wannan inda ka ajiye wannan abu haka abun yake nufi sannan kuma za a dubi abun ma tukun nassi ne ko zahiri nassi shine abin da bai daukan tawili qul wallahu ahad yana da wani ma'ana babu idan kuma ya zama zahiri ne zai dauki ma'ana guda biyu sai a ce to wannan ake nufi a cikin biyu to na farko wannan hadisin bai ma inganta ba balle a tattauna ayi wanka da khitmi ko al rashin haka ke yasa ce ka zo ka kidi mamu dan hadisin ma bai inganta ba ku kalli ainihin hadisin yanda yazo yace haddathana muhammad ibn ja'far ibn ziyad na farko kenan na biyu qala haddathana sharikun alqadi an qais ibn wahb an samu an ana na farko kenan bai ce haddathana qais ibn wahb ba an ana kuma yana cikin alama na tadalisi kuma yana cikin nau'i na raunin hadisi abu na biyu an rajulin daga wani mutum to waye Abu Hamun ma fihi rawin lam yasaf shi kuma wanda za a ce ar-rajulin ba faɗi sunan shi ba a karba in ya zama sahabi ne ina fata an gane sai aka ce ar-rajulin daga wani mutum min bani suwa'at ibn amir daga kabilan suwa'at ibn amir kai ka duni kwatance ba a ce daga wani mutum daga kabilan hausawa miliyan nawa ne wanne ne a ciki ina fata an gane ko daga wani mutum daga kabilan yarbawa misali mai tangadi ko mara tangadi misali to duk irin wannan sai aka kokari an gano wane ne to sai suka ce to wannan rajulun majahulun ne ba a ma san shi ba balle a karbi hadisin shi a takaice hadisin na'am hadisin bai inganta ba balle ma a kafa hujja da shi insha Allah hadisi ne mai rauni malaman hadisi ba gaba ɗaya su raunana hadisin Ibn al-Munzir yace wannan hadisin ba za a aiki da shi ba dan hadisin bai inganta ba. Babun fi ma yafidu bainar rajuli wal mar'ati min al-ma'i. Babin da ke magana akan dangane da ruwa da yake ainihin zuba tsakanin mace da namiji, menene matsayin wannan abun, mani ne ko maziyi? Shine abin da wannan hadisin za mu karanta babin hadisi ne kwaya daya. Shine abin da wannan babin zai magana akai, sai dai hadisin shi ma tun kan mu karanta hadisin bai inganta ba. Shi ma za ku ji an rajulin ne daga wani mutum. Wato ku ga yanda ake ba wa sunnan annabi kariya alaihi salatu wassalam. Babu wani abun da a duniya aka masa aiki kamar hadisin annabi alaihi salatu wassalam, kuma babu karatun da ke da wahala kamar karatun hadisi. To haka kawai sai wani mai katon ciki, haka kawai wani zindiki ya ci hadisai ƙarya ne, kuma bai san komai a cikin hadisin ba, ko ya ce wai an ci, wai wai, alhali shi ne wai wai. Wallahi halaka ce wannan abu, Allah ya sauwake. Ya ce kala haddathana Muhammad bin Rafi'in, قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل لقون متون من بني سوات بن عامر عن عائشة لقى عائشة فيما يفيد بين الرجل والمرأة من الماء دنقان إذا كنتم أبن دك زباس كانم مجد نمجي نروى أولين سادوا. قال سي عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi ya kasance alaihi salatu wassalam ya khudu kaffan min ma'in, yakan ibi ruwa cikin tafi ɗaya na hannun shi, ya subbu alayya alma'a, akwai ruwayan ya subbu alayhi alma'a. Na ana ku me aka rubuta alayya ko alayhi? Na'am, akwai me alayya, akwai me alayya. Idan aka ce ya subbu alayhi alma'a, sai annabi ya zuba ruwa akan wannan maniyin ko akan wannan mazidin. In kuma an ce ya subbu alayya alma'a, shine zuba ruwa a kaina, inda ni ma abun ya taba jikina ko ya taba kayana. Kun fahimci abun? Thumma ya'khudhu kaffan min ma'in, sannan ya sake iban wani ruwa cikin tafi. Thumma yasubbu alayhi, sai ya zuba akan shi, shi annabin akan shi, ko kuma dai akan wannan abun. Haka malamai suka fassara shi. Amma wannan hadisin bai inganta ba. Ina fata an gane. Hadisin bai inganta ba, balle ma bata lokaci wurin tattaunawa. Duk malaman hadisi sun ce hadisi ne mai rauni kware da gaske, babu bata lokacin da za a yi wurin bayani akan shi insha Allah. Minti nawa muke da shi? Saura minti uku. Ina ga za mu tsaya anan insha Allah, sai Allah ya kai mu wani sati za mu tashi akan wannan babin. Yana da tsayi kuma yana da mahimmanci kware da gaske. Na'am, wa alaikum salaam wa rahmatullah. Hadisi na 254. Na'am. 50 da nawa kace? Na'am, da hudu. Me tambaya? Ina bangaurin ba 54. An mene ce? Amr bin Suwaid. Ana ku mene ne? Rubutu da 54. Na'am. Sai ku bi ne bashi wani sati. Wannan wanda ke hannuna an Umar ne kamar naku, wannan kuma ɗayan an Amri ne. Ina fata an gane. To sai na tafi kutubur rijal na duba mai malaman hadisi suka fada a kai. Amma shi wannan mai sharhi an Amri suka kawo bini Suwaidin, a bi ne bashi wani sati insha Allah. Na'am. Na'am. Ba na jin magana, sai ka ɗaga murenka.
Bayan da ka ce akan iya shafe wani abu a harcin larabci ko kuma a cikin sai ba cikin ko a Hausa, ma mutum in zai yi magana da iya shafe wani abu a
To wannan sai mu tambaye su Professor Bunza. Professor ne akan harshen Hausa. An gane ko? Wato babu yaren da yake yare na ilimi a duniya gaba ɗaya kamar Larabci. Kafincin wannan abin da ke na farko kenan. Babu yaren da yake kusa da shi ma. Kusa da shi babu. Domin Larabci, bari in baka misali da Turanci. Shine yaren da dai a duniya ake ji da shi ko? Yaren ƴan ƙarya kenan. Yaren da ake kashe ƙasa da shi. To kaga Turanci duk yanda ake ji da shi, idan duk binciken da zaka yi ko googling ka yi, kalmomin Turanci ba su wuce miliyan ɗaya da ɗan kaɗan ba. Shine abin da Oxford suka tabbatar, kalmomin Turanci miliyan ɗaya da dubu ɗari kaza, wasu ma sun ce bai kai ba 700,000 ne. Amma Turawa sun yi bincike sun tabbatar, ba ma wai malaman Larabcin ba, sun yadda Larabci yana da kalma sama da miliyan 12. Ka fahimci wannan abin da kyau? Sannan Larabci ne kadai yake da wasu kalmomin da babu yaren da ke da shi. Da sa, da sa, da sa, ba yaren da ke da wannan sai Larabci. Akwai sa'un, akwai sinun, akwai sadun, kowanne ma'anar shi daban. Larabci ne ke da da, da da, kowanne ma'anar shi daban. Larabci ke da a, da a, kowanne ma'anar shi daban. Larabci ke da ha, da ha, yana da kha, yana da ka, duk duniya ba mai wannan sai Larabci. Duk inda ka cire wannan ka sa wannan, kuma ma'anar ta canza. Larabci ne yake da ruwa, da fataha, da kasra, da sukun. Kuma duk inda ka sa wannan ka cire wannan, sai ga wani abu daban ne. Yanzu misali al-quturuf a cikin musallasa yake cewa idan ka dauki al-ghamru da al-ghumru da al-ghimru da ghainu ne da mimun da ra'u, in an rubuta shi ba wasali ba ka san ma'anar shi ba. In aka sa damma ma'anar shi daban, yan sa fataha ma'anar shi daban, yan sa kasra ma'anar shi daban. Ya kawo maka shi a cikin baiti, yace inna dumu'i ghamrun wa laysa indi ghimrun fa qultu ya dhal ghumru aqsir ani ta'attubi, yace bil fathi ma an kasra wal kasri yace hiqdan sutira yace wa dammi shakhsun madara shay'an wa lam yujarribi. Bi ma'ana in an ce al-ghamru shine ruwa mai yawa, al-ghimru hasada, al-ghumru wawanci, kaga kowanne sun yi hannun riga. To a takaice, in ana magana ilimin Larabci, kar ma haka wani Hausa ko wani yare kusa da shi. Ka fahimci me nake nufi? Kila ma yana cikin dalilan da Allah ya zabi Qur'ani ya saukar da shi da Larabci. Wani na cikin abin da malamai suka ce. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.